Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Litinin 5 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci 6049 da kuma 40. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laltaniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub Makeri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Shugaba Bashar al-Assad na Syria ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari kan tungan 'yan tawaye ga gabashin Gauta. Mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a kan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa jiya Lahadi cewa shugaban na Amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga kuɗin fito. Kuri'un neman ra'ayi masu jefa kuri'a da aka ji bayan da suka kaɗa kuri'unsu jiya Lahadi a faɗin ƙasar Italiya sun nuna cewa babu wata jam'iyya guda ɗaya da za ta samu rinjaye cikin majalisar dokokin.
To kuma bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar likitoci masu aikin jin kai a sansanonin 'yan gudun hijira arewa maso gabashin Najeriya sun yi kira da a basu kariya a cikin aikinsu na jin kai.
Da suka ci cikin likita na bakwai wanda aka kashe a cikin wannan rigingimu da suka faru na Boko Haram. In ba a protecting namu ya za mu je mu yi aiki.
To biyo bayan wani hari kuma da aka kai a Mambila wanda ya sanadiyan asarar rayuka da dama. To kowane irin hali ake ciki a wurin ne?
Mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tafi zuwa nan shi Mambila suna tare da shi a nan Mambila plus tare da halin jami'an tsaro kuma da isowar mu ba da ba da lokaci ba muka rarraba su zuwa wurare domin su tabbatar da tsaro da kuma oda.
Bayan haka kuma Ibrahim Alfa Ahmed na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai ba an sha labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Shugaba Bashar al-Assad na Syria ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari a kan tungan 'yan tawaye ta gabashin Gauta. Duk da yake shugabannin Amurka da Burtaniya na zarginsa da kawowa ayyukan jin kai cikas. Tilas ne a ci gaba da yaƙi da ta'addanci yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashe fararen hula daga yankin da ake yaƙi, in ji Bashar al-Assad sa'in da yake wa manema labarai jawabi wanda aka yayata ta talabijin ɗin ƙasar. Ya ce ba wani ruɗani tsakanin shirin tsagaitauta da ayyukan kai farmaki domin nasarorin da sojojin Syria suka samu jiya da shekaran jiya a Gauta sun samu ne a ƙarƙashin shirin tsagaitautar. Assad dai yana amfani da kalmar 'yan ta'adda ne ga 'yan tawayen da ke ƙoƙarin ganin sun kifar da gwamnatinsa. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Britania Theresa May sun amince a jiya Lahadi cewa Rasha da Syria ne hummul haba'isin kawo mummunar koma baya da wahalar da mutane ke sha a gabashin Gautan, kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin May ke jaddadawa. Shugabannin sun tattauna tawayen taro akan abin da ofishin na May ya kira halin wayo na Allah da ayyukan jin kai suka shiga a yankin. Duk da cewa kungiyar nan mai sa ido a wannan yaki mai babban ofishinta a Burtaniya ta ce sojojin Syria sun karbe ikon fiye da kashi 1 cikin 4 ko rubu'in yankin ga kafshin Gauta, amma sanarwar da ta fito daga fadar shugaban Amurka ta White House ba ta yi bayanin tattaunawar ta wayar tarho ba, amma ta bayyana cewa Rasha tana watsi da yarjejeniyar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bukata na dakatar da buɗe wuta na tsawon kwanaki 30 a duk fadin ƙasar ta Syria. Sanarwar ta ce Rasha na kashe farar hula da wasu jiwa ba su gani ba ƙarƙashin inuwar fakewa da yaƙi da ta'addanci. Mai baiwa shugaba Donald Trump shawara akan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa jiya Lahadi cewa shugaban na Amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga ƙarin kuɗin fito na shigo da tama da ƙarafa daga ƙasashen ƙetare. Navarro ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa za a fitar da cikakken bayanin ƙasashen da ake sa ran za su riƙa biyan kashi 25 cikin 100 na kuɗin fito kan tamar da za su kawo Amurka da kuma kashi 10 na kuɗin ƙarafa a wani lokaci cikin wannan sati ko kuma farkon sati mai zuwa. Sai dai wannan sabon tsarin kuɗin fiton da shugaba Trump ya fito da shi akan muhimman ƙarahuna ya yi karo da suka daga wasu 'yan majalisar jam'iyyarsa ta Republican masu nasaba da harkokin kasuwanci. Hadda ma sauran takwarorin kasuwancin Amurka irin su Canada da kungiyar tarayyar Turai. Sai dai Navarro ya ce ana buƙatar wannan kuɗin fiton ne domin kare harkokin tsaron Amurka da kuma tattalin arzikinta. Navarro ya ce shugaban na Amurka ya saurari dukkan bangarorin biyu masu ra'ayin da suka sha bamban akan wannan batu kafin ya kai ga tsaye da wannan shawara. Ya ce zai zamo rashin dabara idan aka ce za a ƙara kuɗin fito akan wasu ƙasashe ne yayin da za a tsame wasu daga biyan wannan kuɗin fiton. Ya ce za a samar da wasu hanyoyi da za a bi domin tsame wasu kamfanoni na cikin ƙasa daga biyan farashi mai tsada na waɗannan ƙarafuna. Na waɗannan ƙarafa da aka shigo da su bisa la'akari da yanayin da suke ciki. Misali ƙasar Canada wacce ta fi kowace ƙasa kasuwanci da Amurka ita ce wannan lamari zai fi shafa domin ko a shekarar ta gabata kawai ma ta sayar da wa Amurka da ƙarfen goron ruwa na dala miliyan 7,200 da kuma tama ta dala miliyan 4,300 hawa kuma wannan ƙarin kuɗin fiton zai fi ya shafi wasu ƙawayen na Amurka irin su Birtaniya, Jamus, Koriya ta Kudu, Turkiya da Japan. Amma China da take tafi duk kowace ƙasa ta duniya samar da tama tana sayarwa da Amurka kashi 2% ne kawai na irin tamar da take samarwa, don haka lamarin ba zai shafe ta ba sosai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kuri'in neman ra'ayoyin masu jefa kuri'a da aka ji a bayan da suka kada kuri'unsu jiya Lahadi a fadin kasar Italiya sun nuna cewa babu wata jam'iyya guda da za ta samu rinjaye cikin majalisar dokoki, amma kuma jam'iyyun masu ra'ayoyi da ke da farin jini a wurin jama'a sun samu ƙarin kujeru masu yawa. Wannan zaɓe yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi rarraba kawunan al'umman ƙasar a cikin 'yan shekarun nan. Kamar yadda kuri'un neman ra'ayoyi suka nuna, jam'iyyar Movement Five Stella mai aƙidar yin sauyi ga tsarin yadda al'amura ke gudana a ƙasar ta taka rawar gani musamman a yankin kudancin ƙasar inda jama'a suka fito fiye da yadda aka yi tsammani. Jami'ar dai ana hasashen za ta samu kashi 29-31 na ɗaukacin kuri'un da aka kada, abinda ke nufin cewa za ta zamo babban jami'a a cikin majalisar dokoki. Sai dai kuma wannan ba zai bata sukunin samun rinjayen da har za ta iya samun mulki ita kanta ba. Ita ko jam'iyyar Democrat mai ra'ayin sassauci ta kokarta ta samu fiye da kashi 20%, inda kuri'in neman ra'ayoyin ke nuna cewa watakila ta samu kimanin kashi 23% na kuri'un da aka kada. Amma kuma gamayyar jam'iyyu masu ra'ayin 'yan mazan jiya ta Silvio Berlusconi ta sha mata gaba, kuma ana kyautata zaton cewa za ta kasance bangare mafi girma a cikin majalisar wakilan tarayya. Rawar da jam'iyyu masu ra'ayin 'yan mazan jiya suka taka a zaben na jiya Lahadi tamkar wata farfadowa ce mai ban mamaki da Berlusconi mai shekaru 81 da haihuwa, wanda aka haramta wa riƙe wani mukamin siyasa har zuwa shekara mai zuwa, amma kuma wanda ke jin cewa zai taka muhimmin rawa a siyasar ƙasar. Sama da mutane miliyan 1 ne har yanzu suke zaune cikin duhu saboda rashin hasken wutar lantarki a wasu sassa na yankin arewa maso gabashin Amurka, yayin da ma'aikata ke aiki ba dare ba rana domin gyara ɓarnar da ta biyo bayan wata iska mai ƙarfin gaske da ta shafi yankin kwanaki 3 da suka wuce a yau Litinin. Babu alamar iska ko hadari jiya Lahadi a duk faɗin yankunan da wannan iska ta shafa, wadda kuma ta kashe mutane 9 cikin su hadda wasu yara ƙanana su 2 da bishiyoyi suka faɗo musu aka. Amma garuruwa da yankuna da dama suna fuskantar ƙalubale babba wajen maido da hasken wutar lantarki da kuma kwashe sharar da wannan iska mai kama da mahaukaciyar guguwa ta jibga a yankunan nasu.
Lada Ibrahim Ayawaki na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Likitoci masu aikin jin kai a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana matukar damuwa ga yadda ake kashe ma'aikatan jin kai a yankin. Ma'aikatan jin kan sun koka ne bayan wani mummunar harin da 'yan Boko Haram suka kai a sansanin soja na garin Ran, kuma suka kashe mutane da dama ciki har da ma'aikatan na jin kan. Ga dai Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Mayakan na Boko Haram sun kai wani wawan hari a sansanin sojojin Najeriya da ke Ran a jihar Borno. inda suka fatattaki sojojin suka kuma barna tare da sace wasu ma'aikatan jin kai dake aiki a cibiyoyin Majalisar Dinkin Duniya bayan sun kakkashe wasu. Shugaban gidauniyar Smile Medical Care Foundation dake tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa, Dr. Sale Abba ya min ƙarin bayani.
An rage jami'an tsaro a wannan da yamma haka cikin wato barikin nan da hakan nan duka suka fara jin harbi har so suna nan a wannan wajen ba su ankara ba, kawai abin da suka ji shine suka ce kawai suka ji an shigo ana yaren Kanuri. Suna jin wannan kawai sun san cewa wai mutanen babu sun cimma fa wannan wajen. Joji kuma gabaki daya abu ya fi karfin su gabaki daya sun ba zama sun gudu cikin jeji. Aka zo a cikin ana haka aka kashe mutane guda uku, daya daga cikin su shine Dr. Kachi. Dr. Kachi shine likita na bakwai wanda aka kashe a cikin wannan rigingimu da suka faru na Boko Haram. Dear my colleagues, I share abin yake yake pain din. Do you know that wannan Dr. Kachi na shine likita na bakwai da aka kashe, kuma dukkan some of them we classmates ina ne, wayansu immediate juniors ina haka. In ba protecting namu ya zame mu je mu yi akwai shi ya design lawan shi ma yana aiki da yaron shi ma aka kashe shi, sai akwai wani yawo. So sannan kuma su matan nan guda uku da ita Hauwa Muhammad da akwai Saifuna da akwai kuma wata ɗaya, su biyun da ake suna aiki ne da ICRC da ICRC sun fito suna cewa wai a su third party. Haka aka zo aka tafi da ƴan matan nan gaba kidan. Abin ya tara mun hankali matuka, in fact ya hana ni bacci. Ya kamata a ce ni a ce ainihin gwamnati ta tashi ta tsaya akan wannan al'amari.
Sannan kokarin da nayi don jin tawakin kadar Uwa Chukwu kakakin rundunar operation lafiya dole bai nasara ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Nigeria kasar mu ce, mu reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Manyan kasar mu ko ya cancanta, ku sa baki a cikin tsafta.
To ma dalla gaida Hassan mai na kaina. Biyo bayan wasu munanan hare-hare da wasu 'yan bindiga suka kai a Mambila a jihar Taraba, wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya tuntuɓi kakakin 'yan sandan jihar Taraba David Misal akan hali da ake ciki a wurin kuma ga hirar tasu.
Lallai akwai wanda su matakai su shi ya sa yau shi mai girma kwamishinan 'yan sanda ya bar Jalingo ya tafi zuwa nan shi Mambila. Yanzu da yake maka magana muna tare da shi a nan Mambila plus tare da halin jami'an tsaro, kuma da yake mu ba da ba da lokaci ba muka rarraba su zuwa wurare domin su tabbatar da tsaro da kuma order. Kuma tuntuɓen shi mun fara aiki tukuru, hankali kuma ya fara kwanciya a wannan wurare.
Kamar yanzu da ke hankali a kwanta, kamar mutane nan aka kama dangane da wannan sabon tashin hankali da ya faru a yau Lahadi?
Lallai muna tare da mutane a wajenmu da dama ta dalilin waɗannan abun, ko da da shigowanmu ma da wannan yamma mun yi nasarar cafke masu aikata waɗannan abubuwa wanda sun kai mutum guda bakwai banda waɗanda sun jiya muka riga muka tsare su a cikin anan ta dalilin waɗannan abubuwa. Muka tsare su ta dalilin waɗannan wanda kuma suka same su da kayayyaki kamar irin su baka da kori da kuma arduna wanda suka fito domin su zo su kada hankali su kuma yi kone-kone da kuma kakkashi rayuka. Mun yi nasarar cafke su kuma muna gudanar da bincike yanzu haka da nake maka magana, kuma ba da jimawa ba za mu san irin matakin da ya kamata mu ɗauka a kansu.
An samu asarar rayuka kaman kawo yanzu alƙaluminku mutane nawa ke nunawa suka rasa rayukansu?
Tun faruwar wannan abu misalin shekaran jiya zuwa yanzu waɗanda muka tabbatar da sun rasa rayuka sun haura ya kai mutum goma. Akwai kuma waɗanda suka jikata wanda mu da kanmu muka kai su asibiti ana kuma musu magani da kuma dai mun tabbatar akwai gidajen da aka saka wuta wanda shi ma duka yana cikin abin da muka gani a wani ayyau din.
A ƙarshe kamar wani kira ku al'umman waɗannan yankuna na Mambila ganin kan cewa watanni goma da suka gabata watan Yuni an samu wannan tashin hankali wanda ɗara an samu sarauka kusan fiye da 100 sakanni, kamar wani kira ku al'umman wannan yanki na Mambila?
Kira da muke yi kuma wanda kullum muna cin gaba da yi da za mu gaji ba ba za mu fari ba shi ne jama'a yi hakuri su tabbatar da cewa abinda ta zaman lafiya bai kawo ba tashi hankali ba zai kawo. Allah ya yi mu zama wuri daya mu yanwan juna, bai kamata wannan abu ba ya faru ba sani kuma fadar kan doka a hannun laifi ne. Duk wanda aka same shi da ya dauki doka a hannunsa dole ne ba za mu bari ba, za mu tabbatar da cewa doka ya aiki a kan shi. Sannan kuma muna kiransu inda akwai abin da wani ya maka wanda bai yi daidai ba ya zamanto an taka haƙinka, akwai hanyoyi da yawa da zaka bi domin a karba maka haƙinka, amma da kuma makamai a hannu domin a yaki juna baya kawo ma kasa cin gaba, baya kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin jama'a. Jama'a su rungume wato zaman tare, kuma samu bayanai masu kyau wanda kuma su nuna mana su waye wanda suke sokulo wannan fitina, domin mu tabbatar da cewa mun yi aiki a kansu domin kada gobe wannan ya sake fa.
Kuma dalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga dan Washington DC. To yanzu ko karfe 12 ne da minti 16 na dare, ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun je da gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje, da kansa ya karbo Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alkawari har ya koma gida daga hannun hukumar DSS. Shi Abubakar dinnan shine babban dan marigayi Muhammad Inuwa mai kaji gayawa, wanda jami'an hukumar ta DSS suka bindige har ya mutu bisa kuskure. Daga bisani sun rike shi Abubakar, suna zargin cewar wai yana da alaka da kungiyar Boko Haram. Muhammadu Inuwa mai kaji gayawa ya mutu ya bar ƴaƴa masu yawan gaske, wasunsu ƙanana. Dukan iyalan nasa sun dogara akan abin da yake fita ya samo musu a kulli yawmin, domin cin su da shan su da kuma suturar su. Yanzu da babu shi sun zarmo marayu baki ɗayan su. Bari ma mu ji yadda matar marigayin da shi kansa Abubakar din suka bayyana halin da suke ciki.
Taimakon da nake so dan Allah dan Annabi a duba abin nan. Ai mana adalci. Sarkin Kano muna neman taimako, da mun kai mai adalci ne. Dan Allah dan Annabi a dada taimaka mana, ina da ƙananu ga su da Allah muka
duk ƴaƴan shi marigayi
wallahi duka ƴaƴan sa ne, su 13 ga su nan a gaba na. Allah shi ne mutum da kowa sai shi a shi da muka dogara, kuma kullun za a fita a lalibu, to kuma kwana ya kare Allah kaddaro sai an yi haka, amma ina neman taimako. Sarkin Kano da gwamna, ai mana adalci, a duba mana dan Allah dan Annabi. Dan Allah dan Annabi a taimaka mana, ina da ƙananu ga su nan, ba ka da cinyo ba da na gobe.
Mu dai fatan mu dai manya iya a garkan su shiga magana, a mana adalci tunda dai gabaki ɗaya duk musulmi ne, kuma da man din mai rai canza shi, amma ya mutu ba ta hanyar da ake wannan ba, ya mutu ta hanyar wani wata hanya wadda bai kamata ba, bai ji ba, bai gani ba, ta wannan hanya ya mutu. Mu dai abinda muke fata mahukunta dan Allah, a mana adalci shine kawai mu fatan mu da su.
To kamar yadda muka alƙawari, za mu ji ta bakin dagacin gayawa wanda ya magana a madadin kansa da kuma hakimin Ungogo kan abubuwan da suke son ganin ya faru na game da taimakawa waɗannan mutane waɗanda aka mayar marayu ba tare da haƙƙi ko kuma laifinsu ba.
Cikakken sunana Alhaji Muktar Salih.
Na'am, to gashi wannan al'amari da ya faru tun kwanaki ya zuwa yanzu, tun farkon abin ka zama kusan uba a cikin abin ka shiga, domin dai ganin cewar waɗannan mutane an samu daidaito da maslaha da kuma wato wani yanayi su kansu da za su dan ji wani sanyi a ransu, ya zuwa yanzu za mu so mu ji menene yake faruwa.
Abubuwan da duk muke nufa da kokarin da muke yi mun riga mun yi, karamar hukuma da kuma mai girma hakimi bangaren sarautar Kano, wannan mun yi bakin iya kokarin da za mu ci gaba da yi mun yi na kawo musu ɗauki da shauran duk abubuwan da ya gudana, domin yin wannan nema isa gwamna ya shigo cikin al'amurkan saboda shigar masarauta, da kan cewa lalle ne wannan ya kamata a tausaya musu, kuma a duba haƙƙin nan nasu, kuma a duba abubuwan nan a kalle da idan rahama kuma da idan musulunci.
A wancan lokaci mai girma gwamna ya aiko wasu wakilai sun zo gidan nasu, wanda a lokacin an ce a cikin tawagar da suka je har abin nan har da kai a ciki, misali me ya faru a wannan rana?
Eh, gaskiya ne mai girma gwamna ya aiko tawaga ta akwai dan majalisa da shauran dai su wanda dai suka wakilce gwamna da shauran su dai, kuma ni ma ina daga cikin wannan tawaga da kuma mai girma hakimin Ungogo Alhaji Abdulkadir Ahmed Cedi, wanda shi kuma ina bangaren masarauta tare da ni da shi, tunda duk da ka gamu muna bangaren masarauta, wanda muka zo gidansu yanda da baka jajanta musu kuma aka dauki wani abun alheri ake musu kuma aka je aka dauko gayan nan aka zo aka jana'idar ta da abubuwan da duk gwamnati ta kai ta dauki nauyin wannan dauriniyar da abubuwan da aka yi har da abincin da za a ci ma gwamnati ta dauka wannan wanda duk an riga an bayar an yi wannan da karamar hukuma tare da karamar hukuma gaba daya yin wannan ya sa aka zo aka dauko gawarsa aka zo aka jana'idar sa kuma suke alkawarin taimaka musu da yoron sa kuma aka kuma komawa don ta hudu wannan yaro aka je muka je gidan da aka je gidan gwamnati tare da ni da haki ne da shi yanzu tare da kantoma da shi shugaban mazaba dan talata kenan dan talata karo duk wannan haka muka dungumin da fi gaban gwamnati shi ma muka je aka bayani a wannan yaro kuma muka taho tare da shi wanda suke alkawarin yan Allah ya yarda kuma za su taimaka musu
na'am kusantin lokacin faruwar wannan al'amari ana gani kamar wani abu ne mai kama da watakila kamar kuskure a iya cewa ya faru ko kuma dai wani abu makamancin haka a lokacin da kuka je wato ainihin shi gurin mai girma gwamna kamar yadda ya alkawarta batun wancan yaro za a sako shi kuma an sako shi a lokacin wanne jawabi shi mai girma gwamna ya muku
gaskiya abubuwan da duk aka yi kan kuskure ne kuma ka san do abubuwan da za su yi na manya akwai dai fasad dai da za a yi saboda koda kana kan hanya dai yaro ana aka ce ba a nuna masa cewa wannan sai a yi masa gargadi dan kada ya shiga cikin wasu bata gari ko kuma wasu mutane wanda za su kai shi su baro shi wannan jin kunne amma wannan jin kunne na girma ne wanda yake ya tauki da amma aka ce an yi haka to a yi da kuma fatan zaman lafiya
na'am yanzu ya zuwa yanzu lokacin da kamar me yadda mai girma gwamna ya ambata cewar bayan dawowa zai fito da wannan yaro kuma alhamdulillah gashi yayi ya zuwa yanzu su mai girma gwamna yayi bayanin cewar waɗannan iyalai menene makomansu
a yanzu dai har yanzu shi muke jira mu ji abin da gwamna zai ce domin amana alƙawarin za a kyautata musu a wannan lokaci to shi har yanzu muke jin wanda irin abubuwa ne wanda ya kamata a yi musu don taimaka musu to shi ne har yanzu dai muke bibiya a kai har yanzu tunda dai ba a cin wa matsayar abin da za a yi musu ba
na'am a lokacin ya ce za a taimaka musu ya yi bayani sosai da me za a taimaka musu
bayanin da ya yi bai faɗi cewar ga da abin da za a taimaka ba amma dai bayanin da ya yi gwamnati za ta yi bakin ƙoƙarinta na taimakon da za ta yi musu don tausaya musu
kusan a iya cewa ranka dade tun farkon wannan abu kana ciki wanda kake ta bibiya wajen ganin cewa an samu wata matsaya gamsasshiya kamar menene yasa tun farko kai kanka ka shiga cikin abin kake gani kake ta bibiyar abin
eh saboda abin da yasa shi wannan da Allah da wa'adin nan nasu ya hadu gaskiya mutumin kirki ne kuma shekara da shekaru da ya'yansa da shauransu muna zaune da su lafiya kuma da mu taba jin wani abu nasa na batanci ko wani abu ba wannan yasa shi yasa na tsandama ciki na shiga dan cin makafa da kan ajin su
daga ƙarshe yanzu menene fatanka dangane da haka
ni yanzu fata na da nake yi ina so wannan iyalai na wannan bayan Allah da Allah ya yi rasuwa ni abin da nake so da kuma abin da aka kama alƙawarin da gwamnati ya kyautata musu dangan da yake zai yi ina so gwamna ya cika alƙawarin nan domin a rage musu raɗaɗin da yake damun su kuma yaran nan da aka bari din nan yau ɗan nasa mata ne nan ya suna gidan nazansu amma akwai ƙananan yara wanda kai kanka sai ka tausaya musu domin wallahi ba za su iya ci da kansu ba sa iya ci da kansu sai dai taimako da za a yi musu yasa nake so a kawo musu ɗauki kuma a taimaka musu yawwa shi ne abin da nake ni roƙon gwamnatin jiha ta yi ta duba irin nan ta duba abin nan da idan rama zan taimaka wa wa'annan marayu da Allah ya kawo wannan ka'idar mahaifinsu da yake ta riga ya zo ka'idarsa ta zo bayan da kuma za a yi wannan kuma abu ba ya zama muƙaddari dole ba zai wuce wannan lokaci ba
a wancan lokaci ranka dade dan majalisar jiha kamar yadda kace shine aka sa a gaba ake ta bibiyar abin ya zuwa yanzu ya dan yi muku tsokacin wani abu da ake ciki daga gwamnati
bai mana ba amma muna kokarin yanda zamu sake bibiyar sa dan mu ji menene abu menene makomar wannan al'amurka
na'am
yau shi ne
na'am
mun yi abubin ta asannu to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasam matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasam ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta duniya mu binta asannu
A shirinmu na gaba za mu nemi jin ta bakin dan majalisar da ke wakiltar yankin da ya hada daga Yawa saboda yana daga cikin waɗanda gwamnati Ganduje ya tura suka wakilce shi wajen jaje ga iyalan marigayi Muhammad Inuwa mu ji koya aka kwana kan alƙawarin da gwamnati yayi na taimakawa waɗannan iyalai da suka zamo marayu a huta lafiya
to madalla a gaida Ibrahim Alfa Ahmad kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sakon
To mai gida a dawo lafiya.
To koshin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyin mu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage haɗururuka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To baba mayar Allah kare a dawo lafiya.
Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
To madalla yanzu ko ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaicen fadin shugaban Koriya ta Kudu ta ce yau Litinin ne shugaba Moon Jae-in zai aike da wata tawaga mai ƙarfin gaske zuwa Koriya ta Arewa domin tattauna da kasashen biyu za su inganta dangantaka da rage zaman tankiya da ke tsakanin su. Tawagar ta musamman za ta yi tattaunawa mai zurfi akan muhimman batutuwa ciki ko har da wanzar da yanayin da za a iya tattaunawa cikinsa a tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka. Mai magana da yawun shugaba Moon Jae-chang ya shaidawa manema labarai. Sai dai wannan yunkurin na iya fuskantar matsala saboda wani atisayen sojan haɗin gwiwa da aka shirya gudanarwa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu, inda har Koriya ta Arewa ke gargaɗin cewa hukumomi a Pyongyang za su ɗauki matakan mayar da martani ga Amurka muddin aka gudanar da wannan atisayi a watan Afrilu mai zuwa idan Allah ya kai mu. Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari akan tungan 'yan tawaye ga ta gabashin Gauta, duk ko da yake shugabannin Amurka da Birtaniya na zarginsa da kawo wa ayyukan jin kai cikas tilas ne a ci gaba da yaƙi da ta'addanci, yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashe fararen hula daga yankin da ake yaƙi din. Mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara akan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa jiya Lahadi cewa shugaban na Amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga ƙarin kuɗin fito na shigo da tama da ƙarafa da ƙasashen waje. Navarro ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa za a fitar da cikakken bayanin ƙasashen da ake sa ran za su riƙa biyan kashi 25 cikin 100 na kuɗin.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai da hantsi za a je mu ɗauki da wani shirin kuma. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mutaya iyalan gidan Sheikh Salim Shaban da sarkin kwatakwalin Ashanti da kuma sarkin zangon New York da Alhaji Faruk Muhammad da iyalan gidan Baba Hada Imam da Malam Bala Imam da Alhaji Tanimu Imam da Babawo Imam na auren 'yarsu da kuma ɗansu Ibrahim Boro da amaryarsa Fauziya Murtala Imam, wanda za a ɗaura ranar 11 ga wannan watan March bayan Maulidi amin fasam kumasi. To Allah ya bada zaman lafiya, amin sanma amin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Sidi da ya shirya kuma ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Craig Barnes, Baba Yakubu Makere ne ke sallama da ku. Sai anjima da hantsi. Assalamu alaikum.